Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asabahin yau Laraba 11 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Yusuf da kanin labarai.
Gwamnatin Habasha ta yi kira ga matasan kasar da su shiga aikin soja. Har-haren sama da Amurka ke bada gudunmawa a Afghanistan zai daidaita kungiyar 'yan Taliban. Annobar corona kuwa na karuwa a kasar Jamus.
To kanin labarin kenan. Cikin rahotanninmu za a ji cewa yayin da mutanen wani yankin jihar Sokoto ta arewacin Najeriya ke fama da bala'in ƴan bindiga sai gashi kuma wata shugumar tuta ko guba ta kashe mutane 22 ƴan gida daya.
Abun ya fara mutum uku sun mutu ranar Lahadi ta yi mutum 13 sun mutu ranar Litinin kuma sai hudu suka rasu.
A jihar Taraba kuwa wani karamin jirgin ruwa ne ya tuntsare a kogin Benuwai wasu fasinjoji suka halaka inda rundunar ƴan sanda ta tabbatar da sannan kamar kowace ranar Laraba yau ma za a ji shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faris Sanyina ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba, tare da fatar an wayi gari lafiya. Gwamnatin Habasha ta yi kira ga talakawanta da su shiga aikin soji don yakar kungiyar 'yan tawaye ta Tigray a yankin Tigray na arewacin kasar mai fama da rikici. Wannan kiran ya fito ne daga ofishin Prime Minister Abiy Ahmed, ya biyo bayan sanarwar tsagaita wuta da gwamnatin ta yi da kanta a watan Yuni, yayin da sojojinta suka fice daga Tigray ko kuma suka yi watsi da yarjejeniyar baki daya. Yanzu ne lokaci da ya dace ga dukkan Habashawa masu iyawa waɗanda shekarunsu suka isa su shiga rundunar tsaro, runduna ta musamman don ba da tasu gudunmawa da nuna kishin ƙasa, in ji ofishin Abiy a cewar a wata sanarwa. Wakilan Abiy da na ƙungiyar TPLF da kuma rundunar gaggawa ta Tigray ba su ce komai ba nan take. Kungiyar TPLF wacce ta yi mulkin Habasha na tsawon shekaru 30 a yanzu ita ke mulki a Tigray. Fada tsakanin gwamnatin kasar da TPLF ya barke ne a watan Nuwamba, inda kusan mutane miliyan 4 a Tigray, Amhara da Afar ke fuskantar matsala mai bukatar taimakon gaggawa ko kuma karancin abinci, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Sojoji daga Eritrea, makwabciyar Habasha daga Arewa, da Amhara, yanki mai makwabtaka da kudancin Tigray, su ma sun shiga cikin rikicin don tallafawa gwamnatin Habasha. Har-haren jiragen saman Amurka na taimakawa wajen taka burki ga Taliban da ke dannawa a faɗin ƙasar Afghanistan. Wanda yake jami'an Pentagon sun yi gargaɗi cewar harin sojin sama na Amurka kaɗai ba zai isa tura ƙungiyar baya ba. Amurka ta kwashe tsawon makonni tana kai har-hare ta sama daga sansanin sojojin sama na Al-Udai da ke Qatar da kuma rukunin masu kai har-hare daga tekun Fasha, inda ta kai hari ga 'yan ƙungiyar Taliban da babban makami na AC-130. Haka zalika da jirage masu saukar angulu na MQ-9. Amma akwai tambayoyi game da tasirin har-haren, inda jami'an Taliban suka yi ikirarin cewar ƙungiyar ta kame manyan larduna 7 a cikin kwanaki 5 da suka gabata, kuma sun wallafa a ranar Talata cewar babban birni na takwas Faizabad a lardin Badakhshan a Afghanistan na gab da fadawa hannunsu. Sakataren yada labarai na Pentagon John Kirby ya fada wa manema labarai a ranar Talata cewar muna da kwarin gwiwar cewa waɗannan hare-hare suna kaiwa inda muke nufi kuma suna yin tasiri kan ƴan Taliban. Ya kuma ƙara da cewar an kuma kai ƙarin hare-hare cikin ƴan kwanaki da suka gabata a wannan yankin. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel a jiya Talata ta ce Jamus tana bayan sauran kasashen Turai a kokari na rigakafin COVID-19 kana an samu sabbin kamuwa da cutar. Dole ne gwamnati ta dauki matakai don hanzarta shirin ko kuma ta fuskanci hadarin ganin bangaren lafiyar ta a galabaice. Angela Merkel ta yi wannan furucin ne a lokacin da take ganawa da manema labarai a jiya Talata bayan ganawa da gwamnonin jihohi 16 na Jamus. Ta ce dukkaninsu sun yarda cewar tilas ne gwamnatin tarayya da na jihohi kana da na ƙananan hukumomi su himmatu ga yin allurar rigakafi da kuma sauƙaƙa samunta. Shugabar gwamnatin ta Jamus tana ƙarfafawa duk waɗanda aka yi wa allurar rigakafin da su nuna mahimmancin allurar rigakafin ga abokanansu, iyalansu, ƙungiyoyin zamantakewa. Angela ta ba da sanarwar cewa gwamnatin za ta daina ɗaukar nauyin biyan kuɗin gwajin COVID-19 don kwaɗaitar da mutane yin allurar daga nan zuwa ranar 11 ga watan Oktoba. A lokaci ɗaya kuma Jamus za ta fara buƙatar shaidar yin allurar rigakafi, gwaji da ya tabbatar da ba a kamu ko kuma shaidar warkewa kafin shiga waɗansu wurare da suka haɗa da gidan abinci, salma da kuma wuraren motsa jiki a wurare da adadin kamuwa da cutar ya fi hauhawa.
An jima kaɗan Yusuf zai sake shigowa da kashi na biyu na labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda baya ga fama da ƴan bindiga da masu garkuwa da mutane, mutanen yankin Isa na jihar Sokoto suka ga wani abin tayar da hankali na mutuwar mutane 22 ƴan gida ɗaya sanadiyar wata shi'umar cuta ko guba. Muhammad Nasir Gareka.
Nau'o'in musibu da aka fara samu a Najeriya waɗanda ke sanadin salwantar rayukan jama'a ba su wuce na ayyukan ƴan bindiga ba, ko haɗarin mota ko kwale-kwale, a bayan-bayan nan kuwa cutar amai da gudawa wadda har yanzu tana addabar wasu yankunan ƙasar. Wani ibtila'i ya faru a farkon makon nan a Sokoto da ke arewa maso yammacin ƙasar wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 22 kuma dukansu ƴan dangi ɗaya kuma a gida ɗaya. Lamarin ya faru ne ƙauyen Danzanki da ke yankin ƙaramin hukumar mulkin Isa da yanzu haka ke fama da matsalar rashin tsaro da kuma amai da gudawa. To kuwa ya lamarin ya faru? Abubakar Yusuf Dan Ali shine shugaban ƙaramin hukumar mulkin ta Isa.
Ana tunanin cewa ainihin gudawa da amai ce. Kai ne surprising daga lugu ta faru Danzanki. Ashe ba ita bace. Don abin da yasa an kai zuwa ban bazawa da amai bace saboda ginin. An ga ranar da abin ya fara mutum uku sun mutu ranar. Ranar Lahadi ta yi mutum 13 sun mutu. Ranar Litinin kuma sai hudu suka rasu. Sannan da aka yi discovery din cewa ai akwai ainihin gishirin kunshi irin wanda mata ke amfani da shi in sun damu ranar Litinin. Sulfadin to sanadiyar amfani da shi ne a matsayin kan gishiri aka sa a gani yadda ainihin aka yi ta abincin gida. Tunda family house ne. House wanda mai mutum kusan 7 an ga umbrella ta nemo mai gida guda. Ko wadanda ya ce wannan abincin su 24 biyu ɗaya a asibiti. Amma saura dukkansu Allah ya masu rasuwa su 22.
To yanzu kamar an yi wani bincike na kiwo lafiya a tabbata cewa wannan gishirin lalle din ne ko ko
wannan bincike ne da an kai shi ya tabbata da ne wannan sulfa din ne kuma sai an kuma adretin din ne.
Mataimakin gwamnatin jihar Sokoto Munar Muhammad Dan Iya ya ziyarci yankin domin jajantawa jama'a.
Da mai da wannan al'amari ga Allah kada a doki cewa ita wannan matar da ta yi sanadi din Allah ya sauta ko ta so ko kar ta so sai a duniya ba. Amma ta a cikin gaggawa cikin gaskiya duk irin kiran waɗannan abubuwa din da an da ka kawo matsala.
masu lura da lamuran yau da kullun na ganin cewa duk da yake irin wannan musiba ce wanda ba mai iya hana faruwar ta, amma dai akwai abubuwan da ya dace hukumomi su mayar da hankali a kansu wadanda kan iya sauƙaƙa irin waɗannan matsalolin. Professor Tukur Muhammad Baba na ganin cewa
duk irin masu sai da irin waɗannan sinadirai da abubuwan nan ya kamata su rinka bin ka'ida. Kowane irin abin nan ga yadda ake amfani da shi, ga yadda bai kamata a yi amfani da shi ba, na ɗaya kenan. Haka masu gidaje ya kamata tabbata cewa irin waɗannan abubuwan da ke shiga gari an sun san menene illarsu, ya ake amfani da su, ya ne kuma ba amfani da su. Na ga yadda za a kare wannan shi ne a koma tun yadin masu saidawa a rinka sarrafa shi yadda zai nuna cewa wannan ba abinci ba ne.
Wanzuwar ire-iren waɗannan matsalolin da kan kawo asarar rayuka kan iya ƙara jefa fargaba ta rashin tabbas a cikin zukatan 'yan Najeriya, duk da ƙalubalen da yanzu haka suka da baibaice ƙasar. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya.
Ya faru a jihar Katsina a shekarun jiya Litinin ya bar wasu iyalai cikin mawuyacin hali. Abokin aikin Musani Shu'aibu Malumfashi ya ziyarci al'ummar, ga kuma rahoton da ya hada muna.
Lamarin ya faru ne a lokacin da su kwastan suka hange wani mai babur ya wuce bisa babur dauke da shinkafa wacce aka haramta shigowa da ita, suka bishi shine har ta kai ga inda mota ta je ta kwace musu. Suka bige mutane da dama wanda hakan ya kai ga rasuwar wasu nan biyar nan take. Dan cin cikakken bayani, na zo ta da daya daga cikin ganau wanda al'amarin ya faru a idan sa.
Sunana Alhaji Gida Lahiru Jibiya.
Yaya wata al'amari ya faru?
Misalin karfe 9 da wani abu, jami'an kaskam da motar su Hilux suka biyo wani mai mashin yana dauke da shinkafa buhu biyu waje, da suka biyo shi da gudu gambe su kama shi sai yanka ya shiga wata kwana bai ya tsere. Lokacin da suka kokarin su kada su bi shi, motar ta kwace musu. Wannan yara kawai suka ratsa cikin wannan mutane, wanda ya haddasa mutane sun mutu, wasu sun karire, wasu sun samu manyan raunuka.
Zuwa yanzu mutum nawa ne suka rasu?
A jiya lokacin da abin ya faru an yi jana'izar mutum biyar gaba daya. Aka kara samun wani yaro shi ma guda daya da suka kai shida. Daga baya wani yaro su suka kai su bakwai ga jiya kenan. Da safe an kara samun waɗanda suka rasu mutum ko. Tunka a lokacin su jami'an kaftan sun tsere. Jin zafin sun tsere din nan mutane sun kabbara gaba daya, aka kona motar tasu wanda ta samu hatsarin. Aka ba su hakuri kuma aka turo area commander na 'yan sanda na yankin Katsina da shida DPO suka kara zuwa inda abin ya faru. Suka ganin idanunsu kuma suka ba mutane hakuri, suka ce insha Allah za su ɗauki matakin da ya kamata mutane su saurara.
Lokacin da na yi ƙoƙarin tuntuɓar shi DPO ya ce suna gabatar da duk ne su ba da rahoto ga headquarter.
Na kuma sadu da ɗaya daga cikin iyayen da suka rasa 'ya'yansu. Dattijiya sunanka?
Sunana Usman Abdu Ilori. Area nan unguwa ta ce harko, sannan kuma hadarin da ya faru akwai hada yayin ta ciki mai kimanin shekara 16. Sannan 'yan makaranta ce na zo kawai ina gani sai na samu labarin hadarin har ta da ita. Kuma Allah ya nashi iko yau, Allah ya anshi rayuwar.
Malamin me za ka yi shi game da wannan? Sunanka farko?
Sunana Abdurrahman Abdullahi, shugaban gamayyar kungiyoyin Farahu da na jihar Katsina. Shi wannan abu dai abin takaici ne. Abu ne wanda ba yau aka fara shi ba. Gaskiyar magana yadda duk za ka yi kokarin hidda su jami'an hukumar kwastam ba za ka yi hidda su ba. A matsayinmu na kungiyoyi na farar hula, muna nan za mu bi haƙƙin wa'annan mutane wa'anda ba su ji ba su gani ba kan matakin da ya kamata na hukuma wanda kuma shari'a ta tanada.
To a gaida Yusuf wanda ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Inda ake jin shirye-shiryenmu kai tsaye, inda za kuma a iya sauraronmu ta kafafen Facebook, Twitter da Instagram a duk lokacin da ake so. Yanzu kuma bari mu sake komawa kan rahoto wanda zai sake kai mu Najeriya, inda wani karamin jirgin ruwa ya nutse a jihar Taraba. Har mutane 4 zuwa 5 suka mutu, saura kuma suka sha da kyar cikin galabaita. Salisu Lado, Gareka.
Sanjoji hudu ne dai suka rasa ransu sakamakon hadarin jirgin ruwan da ya auku a jihar Taraba tara daga ciki kuwa suka tsira da kyar. Hadarin jirgin ruwan da ya auku ne a kogin Binuwai a jihar Taraba inda jirgin ya taso daga karamar hukumar Arkukula a yankin Manarewo da fasinjoji guda 12 a ciki ya nufi karamar hukumar Karim Lamido domin zuwa cin kasuwan kauye. A cikin hadarin jirgin ruwan dai an rasa rayuka sama da uku inda aka yi nasarar ceto fasinjoji tara sauran hudun kuwa suka mutu nan take cikin su har da karamin yaro Alhaji Jidda Suleiman Manarewo shine shugaban riko na kungiyar sufurin jiragen ruwa na jihar Taraba wanda ya shaida min cewar
jirgin da ya tashi a nan ma garin Manarewo karamar hukumar Arkukula za ta tafi karamar hukumar Karilamido dama tafiya ne minti 45 ne daga nan Manarewo zuwa yankin karamar hukumar Karilin Guro kenan jirgin ya tafi minti 40 so da masa minti 5 wanda zai isa kasar sauka to ina cikin tafiya sai dai ya kuda akwai giginya irin tafin giginyan nan sai turfinan sai bugi tafin giginyan wanda ya kai ga jirgin a cikin sike juya to kaga jiwa ka kenan sai dai jiwa dalilin wannan mutan kenan
kuma wannan jirgin mutane nawa ya debo
12 ne
duba da cewar wannan lamarin hadarin jirgin ruwan ya auku a jihar Taraba hakan ta sanya na tuntubi kakakin rundunar yan sandan jihar wato DSP Abdullahi Usman wanda ya shaida mu aukuwar lamarin kuma ya tabbatar mun da cewa ana nan ana ta kokari domin a ga an gano gawawakin da suka riga suka rasa ransu a cikin wannan hadarin jirgin ruwan.
Wato abin da ke faruwa shine jirgin ne da ya zo da mutane 14 ya tashi daga Marino zuwa cikin jirgin ko yanzu mu da hadari na cikin ruwa sai ni zai da mutane to da an kokari an ceto mutane kar amma sauran da yadda harin mutane neman su ba a same su ba kuma yan ne kai suna nan suna bi tare ana neman su harin a jirgin ne da na daukar fasinja na an kasuwa kenan misali yan marin police sun zo suma suna nan sun duku ba sun samu matsunta na gida na gargajiya don haka an fada ruwa nan neman gawawakin sai Allah da niyya da Allah ya musu a gansu
hadarin jirgin ruwan da yayi sanadiyar rasa ran fasinjoji guda hudu da suke cikin wannan jirgin da kuma jiggata tara a jihar Taraba a lokacin da nake hada wannan rahoton na yi ta kokari domin jin ta bakin iyalan mamatan amma dai hakata bata cinma ruwa ba Salisu Muhammad Garba sashen Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya
a gaida Salisu wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
baki mai yanka wuya wutar rikicin cikin gida na ƙara ruruwa a babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya yayin da wani tashe na shugabannin jam'iyyar suka rantsa sai Uche Tekunduz ya sauka daga kujerar shugabancin jam'iyyar jama'a assalamu alaikum tun a makon da ya gabata ne dai wata guguwar rikici ta soma kankama a cikin babbar jam'iyyar adawa ta PDP bayan da wasu shugabanni 7 na jam'iyyar na kasa suka bayyana yin murabus daga mukamansu bisa zargin maida su saniyar ware da kuma kasawar shugaban jam'iyyar na kasa Uche Tekunduz a farkon makon nan kuma wasu 'yan kwamitin gudanarwar jam'iyyar na kasa tara sun gudanar da wani taro a Abuja inda shida daga cikinsu suka bayyana buƙatar lalle sai Uche Tekunduz ya sauka daga mukaminsa. Shugabannin masu ƙorafi sun zargi Tekunduz da rarraba kan jam'iyya a matakan jiha da na tarayya tare da cewa ba wani ɓangare na jam'iyyar da ke tafiya daidai a ƙarƙashin shugabancin Uche Tekunduz. To sai dai a martanin da ya mayar a kan wannan batu shugaban jam'iyyar ya ce a tabbau ba zai sauka daga mukaminsa ba. Domin kuwa shi bai san ya aikata laifi ko ɗaya ba kane ya bayyana shugabannin da ke kiran ya sauka a matsayin 'yan tsiraru da ba su da wata hujjar yin haka wannan ko ya zo daidai da ra'ayin wani jigo a jam'iyyar ta PDP
sunana Sani Ibrahim mai nasara Zaria kuma ni ne national coordinator na PDP One Voice na kasa gabaki daya to su da suke cewa Uche Tekunduz sauka me hujjar su ai komai ana yin shi da hujja ne ana kafa shi da dalili
suna bada hujjar cewa ya rarraba kan jami'a sannan ya kasace da jami'a gaba sannan a kusan karkashin mulkin sa kusan duk awwara ta barbarewa jami'ar
to ai in ban manta ba ina jin lokacin da Uche Sekondo zai karba mulki ma a jami'ar PDP ai ban tsammanin a wannan lokacin mutanen mu da muke cikin jami'an PDP zamu iya fadin wani magana na rashin adalci ga Uche Sekondo ba ba mu samu wani jagulgulu ko hatsaniya akan tafiyan da Uche Sekondo yake yi compared to abin da ya faru ga sauran tafiyan da aka yi masu ihu cewa Sekondo zai sauka tsakani ga Allah suna fighting ne akan damuwar su ko in ce interest din su ba suna fighting ne akan maganar jam'iyya ba suwaye da suwaye jagora dai wanda ya nace shine wuce yana son Sekondo sai sauka saboda yana tunanin idan aka yi maganar mataimakin shugaban kasa zai rasa party chairman state daya mataimakin shugaban kasa state daya kaga ba zai yi ba so dalilin da yasa kenan da goyen bayan wasu waɗanda suke da wannan lissafin amma ni tsakani ga Allah abinda Uche Sekondo yake a matsayin mu na matasa muna ganin yana yin abin shi daidai kai expecting dan adam yayi maka 100% wannan kayo da kanka
to baka ganin wannan matsala ko kuma wannan ihun da ka ambata yana iya janyo matsalar da za ta iya kawo wa jami'ar cikas a fafutukar ta na zaben shekara ta 2023 mai zuwa
to ai abinda yasa na ma bayani kenan baya yanzu duk zaman da ake yi koyo ana zama akan yanda za a samu matsaya a samu bakin zara ka gane domin ai kamar yanda nace maka su da suke kwadayi ko suke ihu akan cewa sai ya sauka ana so su fitar da maitan su ko su fitar da ra'ayin su da dalilan su na maganar ya sauka wayanda kuma suke gane domin in kallo da kyau da gwamnonin da ke kai da kuma tsofaffin gwamnoni da sauran su sun gamsu da tsare shi so da haka ban ga dalilin da yasa wasu su ce yana da kashi biyu bisa uku na shugabanci ko yarda daga matasa zuwa shugabannin jami'a da sauran su akan ya ci gaba da mulki in an matsa ma ya sauka mu a matsayin mu na matasa wanda mu muke bibiyan abubuwan sai mu ce to shikenan ba Sekondo zai sauka ba duka gabaki daya wayanda suke tunda tenor sai ya kare suna acting to su sauka gabaki daya a kawo kiyatika committee a ba su rige jami'a a saki zabe wanda Allah ya sani da rubu sai kuma ni ina ganin a wurina shine mafita amma maganar dambar wannan ina kyautata zato ina tabbatar maka ban tsammanin za a dauki wani dogon lokaci labarin nan bai zo karke ba
kana ganin kuma da wannan jami'ar za ta iya cimma burin ta na karban mulki a 2023
me yasa ka faɗa haka
ina la'akari da abubuwan da ke faruwa ne da kuma kasancewar ita jami'ar APC da ada ita jami'ar PDP ke yi wa dariya a makon da ya gabata cewa ta shiga matsala sai gashi ita ta tantana ta
to zuga ganin din Najeriya akwai jami'ar ma jami'ar PDP ba ai wayancan auro ne aka ba su sun ce sun iya ne sai muka ce to su gwada a ruwa ka basu ba wata jam'iyyar siyasa a Najeriya an ba PDP ba
amma ai akwai jam'iyya mai mulki ta APC wacce ita ce take mulki a hannun ku
eh to jam'iyyar APC ni na sha fadin ina ma misali ni na ban daukan APC a jam'iyya ina daukan ta kaman irin motan haya ne kai ka hau ni na hau wancan ya hau wanda zai sauka a zuba wanda zai sauka a jere wanda zai sauka je kasuwa wanda zai je nema ne wanda zai je shiri ta shi kowa ya shiga APC da interest shi to saboda haka abinda suka shiga suna yi bukatun wanda suka je su samu ya biya na wasu bai biya ba to kowa ya fara sauka a motan shi wanda zai tafi inda ya fito wannan zai yi can wannan zai na aka saka so babu maganan jam'iyya a Najeriya wanda wace PDP ka jira ka ga wanda za su bar APC su shigo PDP nan ba da dawa ba
amma kana wannan magana a kwanakin bayan nan ma akwai gwamnoni wanda suka sauya sheka daga jam'iyyar ku ta PDP suka koma APC haka ma akwai wasu ɗan majalisar dokoki na tarayya da ma na jihohi ko lokaci sai ka ji an ce sun koma APC baka ganin wannan wata alama ce da watakila tarihi na MMA
ba zan kara tarihin annabi Nuhu ko ba yanda ya iya annabin Allah ne ba dan shi halaka ba baka da ikon da zaka hana mutumin da bai da rabo kace sai ya samu rabo rashin rabo ke da mu sai agugowar da ke tafiya yau kuke nafin yau ana magana yan bandit yau ana magana yunwa yau ana magana talauci ana magana lalacewar tattalin arziki na kasa sannan wanda suke kosin wa'annan matsalolin kace kana so ka shiga ayyukan su ku tafiya ai sai mu ce ka je ka bi dan annabi Nuhu kaki hawa jirgin annabi Nuhu wannan ya rige naka ba mai sama hana su ba
to sai dai a tabakin tsohon sakataren jam'iyyar ta PDP na kasa sanata Ibrahim Umar Tsauri abin da ke faruwa cikin jam'iyyar a yanzu shine kyawun demokradiya kuma nan ba da jimawa ba za a kawo karshen wannan cece kuce
jam'iyyar PDP na da tsarin mulki nata wanda shi take bi a cikin tsarin mulkin mu babu wanda ke da ikon ya sa wani ya aji aiki wato ya resign sai in ya ga damar yi don haka wannan rigingimu na cikin gida ne kamar yadda ne ta faɗi jam'iyyar da ke da mulki tana da matsaloli rigingimu irin nata balle jam'iyyar da bata da mulki wanda a cikin jam'iyyar nan ba mai ko annini wanda za a yi sharing a ce an samu galaba so rigingimu irin wannan ba abin mamaki bane a gare mu amma kamar yadda nace maka wancan lokaci da mutanen nan guda bakwai suka yi resignin na faɗa ma kowa cewa akwai dattawa cikin jam'iyyar PDP masu mutunci masu kima masu daraja masu hankali masu tunani masu hangen nesa kuma da an samu matsala irin wannan abinda muka yi sauri shine a kawo dattawan nan sun shiga sun yi aiki wannan magana ta wuce wannan ma da haga ya taso na wane ne da kace mafi yawan mutane a'a kada kace fa kace waɗansu membobi sun ce suna son shugaban jam'iyya ya resign amma kamar ne ce muka tsara mu ji akwai ko kana son mutun ya resign to sai an bi tsarin mulki wanda sai an samu kashi 2-3 na yan committee kafin ka ce ka fasa mutum vote of confidence cikin mutum 19 ka samu shidda kai wannan magana wato ra'ayi ne na demokradiya kowa na da irin nashi kuma yana hudu abin da yake so a lokacin da yake so kuma ya je gida ya kwanta ya barci saleba kuma ya tashi safe ya cika abin da yake yi demokradiya ce PDP ta saba da ita so wannan ba sabon abu ne ba ina tabbatar maka cewa kafin satin ne ya wuce za ka ji abin da ya faru
jam'iyyar PDP jam'iyya ce ta siyasa wadda ke register ko aka yi register a matsayin PDP tun 1998 ita ce jam'iyyar da ke da ƙarfin da har yanzu an kasa karya ta domin ita har yanzu tana nan PDP daga radda aka mata register a PDP babu kazo na zo a cikin PDP matsayin PDP a da da yanzu da nan gaba shine ta tsaya tsayin daka a matsayin jam'iyyar siyasa wa za ta zabe kuma duk zaben da ka sani za ta tsaya da a Najeriya ko da zaben council ne council ne ya wuce a ce PDP ba ta dan takara
anan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakiliyar tashin Hausa Madina Dauda Cuba Hero Dodone ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga tashin Hausa na muryar Amurka
da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice
gwamnatin Habasha ta yi kira ga talakawanta da su shiga aikin soji don yakar kungiyar tawaye ta Tigray a yankin Tigray na arewacin kasar mai fama da rikici wannan kiran ya fito ne daga ofishin Prime Minister Abiy Ahmed ya biyo bayan sanarwar tsagaita wuta da gwamnatin ta yi ita da kanta a watan Yuni yayin da sojojinta suka fice daga Tigray ko kuma suka yi watsi da yarjejeniyar baki daya Hararren jiragen saman Amurka na taimakawa wajen taka burki ga Taliban da ke dannawa a fadin kasar Afghanistan, ko da yake jami'an Pentagon sun yi gargadin cewar harin sojin sama na Amurka kadai ba zai iya tura kungiyar baya ba. Amurka ta kwashe tsawon makonni tana kai hare-hare ta sama daga sansanin sojin sama da ke Al-Udeid a Qatar. Haka zalika an ji cewar shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel a jiya ta ce Jamus tana bayan sauran kasashen Turai a kokarin ta na rigakafin COVID-19 kana an samu sabbin kamuwa da cutar dole ne gwamnatin ta tashi tsaye.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu, an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana. Za mu kawo muku wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku, muna mika ta'aziyya ga iyalan marigayi Dr. John Umaru wanda ya rasu ranar Lahadin da ta gabata. Za kuma a yi jana'izar sa a gidansa dake Rukuba Road Jos ranar Lahadi mai zuwa, bayan su jidar biso a majami'ar Ikwa Rukuba Road Jos. Allah jikansa ya kuma bayar da dangana. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin, da Chubahiro Dodo ne da ya hada, sai kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.